الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da wannan yammaci wanda shi ne yammacin ranar Juma'a 9 ga watan Ramadan shekara ta 1444 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallama wanda ya dace da 31 ga watan Maris shekarar miladiya ta 2023 daga wannan masallaci na Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu wanda aka fi sani da suna masallacin dandali da ke nan tudun wadan zaria a Nigeria a inda muke gabatar da tafsiri na watan azumi wannan shine darasi na 9 insha Allah daga cikin jerege darussa daga tafsirin suratu al-qasas in Allah ya so alarma zai karanta mana daga fadin Allah madaukakin sarki wa dakhala al-madinata ala hini ghaflatin min ahli na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همه ونفسه ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مؤمن مبين قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا
Na'am, jazakumullahu khair. Allah madaukakin sarki yana ci gaba da labarta mana wannan kissa ta Annabi Musa alayhi salam. Allah ya ce wa dakhala al-madinata ala hina ghaflatin min ahli. Kuma sai Annabi Musa ya shiga garin a dai lokacin da mutanen garin suka wufanta daga shigarsa wa wajada fiha rajulaini yaqtatila. Sai ya ga wasu mutane guda biyu suna fada. Hadha min shi'atihi ɗaya daga cikinsu a cikin jama'arsa wa hadha min aduwihi ɗayan kuma daga abokan gabarsa fastaghasahu alladhi min shi'atihi sai wanda yake cikin ƴan uwan shi ya nemi taimakonsa ala alladhi min aduwihi dan su yi maganin wancan abokin gaban nasa fa wakazahu Musa sai Annabi Musa yayi masa kulli faqada alayhi sai ya kashe shi qala sadda Musa yace hadha min amali shaytan lalle wannan daga cikin aikin shaytan ne innahu lalle shi shaytan adubun abokin gaba ne mudillun le batarwa mubin wanda batarwasa take a bayyane sannan kuma sai ya ci gaba da cewa qala rabbi inni zalamtu nafsi yace Allah ubangijina hakika ni na cuci kaina faghfirli ya Allah ina neman gafararka ka gafarta min faghfara lahu sai ku Allah ya gafarta masa innahu huwal ghafurur rahim lalle shi Allah mai gafara ne kuma mai jin kai ne qala sai ya sake cewa rabbi ya Allah ubangijina bima an'amta alayya saboda wannan ni'ima da kai mini falan akuna zahiran lil mujrimina fawfaw ba zan sake kasancewa mai taimakon mamugunta ba a masu laifi ba waɗannan ayoyi wato daga faɗinsa qala rabbi zalamtu nafsi yace ya Allah ubangijina lalle na cuci kaina faghfir li ya Allah ka gafarta mu innahu faghfara lahu sai Allah ya gafarta masa innahu huwal ghafurur rahim lalle Allah mai gafara ne ko majikai wato annabi Musa alaihi salam bayan da ya fuskanci wannan kuskure da ya auku gare shi sai kuma ya koma zuwa ga Allah yana neman gafara ya san Allah shine ke gafarta zunubai komai yawan su komai girman su da aka yace inni zalamtu nafsi ya Allah na cuci kaina wato kashe wannan mutum da nayi alhalin bai cancanci kisa ba kisan da nayi bai cancanci kisa ba ko kuma zuciyata da na bari har ta harzuka ta sa na aikata wannan aiki a lokacin da ba umurce ni da na aikata ba babu shakka na cuci kaina ibn jarir yake cewa yana nufin annahu la yanbaghi lil nabiyyin an yaqtula hatta yu'mara wa lam yu'mar ba'd wato yana nufin kuskuren da yayi na kisa kafin a umurce shi da yin kisa shi kuma Imam al-Qurtubi yake cewa annabi Musa yayi nadaman wannan naushi da yayi ne wanda a dalilin wannan naushi da yayi ya zama sanadiyar salwantar da rayuwar nan ta wannan bakibde da aka yi nadama kuma ya koma ga ubangijinsa yana mai neman gafara zunubansa daga ubangijinsa al-Imam Qatada yake cewa annabi Musa anan wajen ya nuna cewa shi bawa ne wanda ya san menene mafita daga zunubinsa duk bawan da ya san Allah ya san babu mai gafarta zunubai sai Allah kuma ya kafiru zunuba illa Allah wa lam yusiru ala ma fa'al haka annabi Musa ya fahimci cewa babu wanda ya isa ya kawo mishi wani agaji ko ya fitar da shi daga wannan sarƙaƙiya sai Allah ubangijinsa yace kuma shi yasa annabi Musa bai gushe ba yana zargin kanshi akan wannan laifi har zuwa ranar alkiyama kamar da muka ambata a darasin mu na jiya cewa ranar alkiyama idan an zo ga annabi Musa alaihi salam neman cewa ya ceci mutane zai gaya musu yace inni qataltu nafsan ni fa nayi kisan kai na kashe inni qataltu nafsan ma'sumatan a wannan lafazi na zalamtu nafsi za mu ga cewa wato shi dan adam dama Allah ya yi shi da cutar da kansa ma'anar zaluntar kai shine mutum ya faɗi wata magana ko wani aiki wanda hakan zunubi zai ja mishi ya zalunci kansa ko kuma mutum ya gaza wajen aikata aikin alkhairi da zai amfane shi mutum ya barnatar da lokacin shi a banza ko ya lalata aikin shi mai kyau ta hanyar riya ko ta hanyar wato bori bayan yayin aikin alkhairi ko duk wani abu wanda min sha'anihi ya zama wato mutum zai yi nadamar wannan lokacin a gaba wannan shine zaluntar kai zaka ga Allah ya ambaci irin wannan da yawa wurare daban-daban wa idh qala musa li qaumi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum biittikhadhikum al-ijra annabi musa ya ce mutanansa ba shakka kun cutar da kanku da kuka riki dan maraki a matsayin wato ubangiji can gaba kenan bayan da an gama wannan matsalolin haka abin nan kamar abin nan labarin mutumin nan mai gona da Allah yake cewa wa dakhalal madinata wa huwa zalimul li nafsi qala ma adhunnu an tabida hadhihi abada cikin sutul kafi ya shiga cikin gonarsa yana mai zalunta kansa yana cewa in Allah ni ina ganin babu yadda za a yi wannan gonar ta wata ta shuɗe haka da Allah yake bayani akan nau'o'in mutane thumma awrasnal kitabal ladina safaina min ibadina sai Allah ya ce fa minhum zalimun li nafsi a cikin bayin Allah da Allah ya gada musu da Qur'ani akwai masu cutar kansu ta hanyar takasiri idan muka kalli labarin wannan mata sarauniyar Saba'i wanda ake cewa Bilqis a cikin kisa annabi Sulaiman da ke cikin surar Namli ita ma a ƙarshen al'amari bayan duk ta gama abin da za ta yi ta wata musulunta mai ta ce rabbi inni zalamtu nafsi wa aslamtu ma'a Sulaiman li rabbil alamin ta ce ya Allah na cuci kaina amma yanzu na tuba na miƙa wuya zan musulunta a hannun annabi Sulaiman na ba Allah ubangijina da haka ko ina za ka ji irin wannan Allah yana ba da wannan labari Allah yana wa mutane gargadi cewa fala tadlumu fihinna anfusakum da ake magana akan watanni masu alfarma kar ku cutar da kanku a cikin su zalika din kai farzadin fina sun suna nan da ire-iren su da yawa da yawa so da haka annabi Musa yayi aiki da irin wannan kaida ce wanda sananne kaida ce ta ikraf bizuru kamar inda zamu zo mu ci gaba da fawaid na aya sai ya ci gaba da cewa qala ya sake cewa rabbi bima an'amta alayya ya Allah sakamakon wannan ni'ima da kai mini falan akuna zahiran lil mujrimina ni kuwa da dai ba zan sake taimakon ba zan sake kasancewa cikin masu taimakon wani wanda ya laifi ba to wannan da yace bima an'amta alayya wacce ce ni'imar da Allah ya masa malamai suka ce ni'imar ilimi da hikima da aka ce an bashi falamma balaga ashuddahu wastawa atainahu hukman wa ilma ita ni'imar da Allah ya masa ko kuma ni'imar tauhidi da Allah ya masa dai san Allah ubangijin sa ne yake bin su fir'auna akan kafircin su haka al-qushairi yake cewa shi da Imam al-Qurtubi da wato Allah ya manta Musa rahama da ni'ima ya taso a gidan da gidan kafirci ne gidan sarauta ce ta kafirci amma bai taba wannan kafircin bai bi boka ba bai bi ɗan bori da ɗan duba da fir'auna yake bi ba bai yi zaluncin da fir'auna shine shugaban zaluncin gashi kuma shi ana ce mishi Musa ibn Fir'auna kamar dan sarki ne a lokacin to wannan ma kada ya ishe shi ni'ima Allah ya taso da shi a inda ake zalunci amma ya katange shi daga fadawa cikin kuge na wannan zalunci falan akuna bahiran bahiran bi ma'ana aunan bazan taimaki wani azzalimi al-imam al-mawardi yake cewa wannan ma'anar an'amta alayya tana daukar ma'ana biyu ko dai a dauka an'amta alayya bil maghfira da Allah yace faghfara lahu Allah sai ya gafarta mishi ko kuma an'amta alayya bil hidayah da Allah ya shiratar da shi ya san cewa wannan laifin da yayi sai dai ya nemi gafara a wurin Allah shi kuwa al-imam az-zamakhshari a tafsirin sa al-kashaf yake cewa shi yana ganin nan wajen da yace bima an'amta alayya rantsuwa ce annabi Musa yake ma'anar shi uqsimu bi ni'matika alayya ya Allah ina rantsuwa da ni'imar da kai mini wato ya sha alwashin ba zai sake taimakon wani irin yadda ya taimaki wannan ba Isra'ila ba tare da ya bubba a sun magana ya taimake shi saboda ya san su ne bangaren waɗanda ake zalunta bai tsaya ba sun magana bai zai garin taimako aka samu wannan matsala to sai yake cewa na rantse da ni'imar Allah da yayi mini ba zan sake taimakon wani wanda yake cikin zalunci wata fassara kuma shine wato istitaf ne yana cewa ya Allah kamar yadda kai min ni'ima haka ya Allah haka nake roƙonka ka taimake ni kan na ƙara taimakon wani azzalimi wato yana ma Allah magiya kamar yadda ka min ni'ima Allah haka nake roƙonka ka hane ni daga taimakon duk wani wanda ya zalunci duk wannan fasarori malamai sun yi su amma da wancan fasara ta farko ita ta fi bayyana cewa yana itirafi ne da ni'imar da Allah ya masa cewa ya Allah ka min ni'ima ka ba ni ilimi ka ba ni hikima yanzu kuma na yi laifi ka gafarta min ya Allah saboda wannan ni'ima da kai mini ne kuma na dauki alwashin ba zan sake taimakon wani azzalimi ba shine sai aka sami wato Ibn Abbas yake cewa anan yace lam yastafni Musa annabi Musa bai togaciya ba bai ce insha Allah yace fabtuliya min al-gadi da aka washe gari sai Allah ya kara garta shi da wannan me ya faru saboda da yazo kawai cewa ba zan sake taimakon wani mamugunci ba da ya kamata ya ce insha Allah ba zan sake taimakon wani mamugunci ba to sai bai faɗa haka ba sai Allah ya jarrace shi washe gari sai sake samun irin wannan kadiya kamar da zamu gobe da haka ake so duk abin da zaka yi ka fawwala komai ga Allah kamar ta yace qul aqulu insha Allah zahiran lil mujrim to su wane ne mujriman da yake fada nan ma akwai fassara daban-daban da malami suke wasu suka ce mujriman yana nufin mutanen fir'auna wasu kuma suka ce mujrimai yana nufin irin wannan mutumin na cikin al'ummarsa wanda ya ja shi zuwa ga wannan laifin wato koda magoya bayan shi ba zai taimake su ba sai ya tabbatar da cewa suna da gaskiya
ya fi dacewa a hada a ce dukansu ko ma a wani bangare ne shi da ya riga ya ce ba zai taimaki duk wani wanda ainihin wato yake da za yake mugunta ba har sai ya tabbatar da mutumin yana da buƙatar taimako to wannan ayoyi guda biyu ɗan uwa masu albarka suna da fa'idoji suwa masu yawa za mu dan tsaya a kansu za mu fara da abin da ya mana kwantai na jiya domin yana da alaka da ayoyi shine batu akan magana akan ismatul anbiya kaga dai yanzu nan mun ji labarin ga annabi Musa yayi kisa kuma shi da kanshi ya faɗi cewa wannan kisa laifi ne kuma ya ce aikin shedan kuma ya nemi gafara Allah kuma Allah ya gafarta mishi kaga babu wani tawilin da zaka ce wannan abin ba daidai ne ba za ka iya cewa wannan abin da Musa yi daidai bane domin shi da kansa ya ce ba daidai bane Allah ubangijin sa ya tabbatar da ba daidai bane kuma ya nemi gafara Allah kuma Allah ya gafarta mishi to ya za a yi taujihin wannan magana game da ka'ida ta ismatul anbiya cewa annabawa zababbun bayin Allah ne su ne mafiya girman karama a cikin bayin Allah saboda haka sai Allah ya katange su daga zunubai shi ake ce ma isma wato Allah ya katange su shedan bai iya wato rinjaye su son zuciya bai iya rinjaye su su sun zama tsararru daga zunubai to isma iri biyu ce akwai isma fi tablighir risala akwai kuma isma anil dhunub Allah yana katange annabawa daga abu biyu yana katange su daga su yi kuskure wajen isar da sakonsa duk sakon da Allah ya ba annabawa su isar to ba sa samun kuskure wajen isar da shi ba sa yin son zuciya wajen isar da shi ba sa canzawa Allah magana kaga wanda ko sauran duk sauran malaman duniya suna iya samun kansu akan wannan malami na iya kuskure kusan kowane malami yana kuskure ana iya samun malami ya zo magana ya yi tawili ya faɗi sarrarsa ya ƙi faɗan abin da ya sani gaskiya ana iya samun malamin ilimin shi ya gaza ya faɗi abin da a wajen Allah ba haka yake ana iya samun malami ya shafa wa idan shi toka ya bi son zuciya duk ana iya samun wannan to su annabawa ba sa yin wannan ba sa kuskure ba sa ha'inci ba sa son zuciya ba sa tawili wajen isar da saƙon Allah yadda Allah ya ce a isar da shi ɗanye shar haka ba su isar da shi Allah ya ce ya ayyuhar rasulu ballig ma unzira ilayka min rabbika wa in lam taf'al fama ballagta risalata wallahu ya'simuka minan nas a cikin sufi mai Aisha take cewa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai koyi wani abu a cikin sakon da Allah ya aika mishi to da ya koyi sakon da Allah ya aika mishi cewa ka ce ma zai ya saki matarsa in ta gama idda ka aura falamma kana zai min hawatar zawwajnaka wannan abin yawa annabi sallallahu alaihi wasallam nauyi amma bai da iya sakon Allah ne dole haka ya faɗa haka nan Allah yana cewa walau taqawwala alaina ba'd al-aqawi la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-wati da annabi sallallahu alaihi wasallam bai je faɗi wani zancen da Allah ba shi ya ce faɗa ba Allah ya ce da mun kama shi mummunan kama da mun yi maganin sa shi kanshi mabudin kenan sallallahu alaihi wasallam dari ayi da dama wa ma huwa al-ghaibi bi dhanni shi bai kasance mai ruwa akan abin da Allah ya sanashe shi sadaka ibn taymiya a cikin majmu'ul fatawa a cikin mujalladi na 8 ya tattauna akan wata tambaya da aka mishi game da wannan hukuncin cewa lalle su annabawa ba sa kuskure ba sa son zuciya ba sa ha'inci ba sa kale wani abu da Allah madauki sarki ce su isa da abin da Allah ya ce su isar haka za su isar da shi babu ragi babu kai bangare na biyu shine al-khiyana afwan al-khata fi risala kuskuren wancan shine al-khata fi risala ko fi risala na fi tablighi risala na biyu shine al-khata fi dhunub al-khata ba sa kuskure kamar yadda muka ce to wajen ɗabi'unsu da halayensu fa to Allah ya tsare su daga su aikata kabira ba sa aikata shirka ba sa yin cin riba ba sa saba wa iyaye ba sa zina ba sa caca ba sa yin tsafi ba sa shan giya ba sa yin ba sa duk wani abu da ka sani cikin munanan laifuka annabawa ba sa yin shi Allah ya tsare su daga wannan gabaki daya amma wani lokaci suna iya aikata abin da yake karamin zunubi amma Allah bai wanzar da su akai an samu wannan a wajen annabawa kuma annabi Adam alaihi salam da Allah yake cewa wa asa Adam rabbahu fagawa annabi Adam ya ci dan itacen da aka hane shi shi dan ya zuga shi nan da nan Allah ya mushi tankiya akai fabadatuhuma sawatuhuma wa tafika yasfana alaihima ni warqa jannata sunni kisa da aka sani haka wannan kisa ta annabi Musa tana tabbatar mana da yiwuwar haka hakan ka dauki labarin annabi Musa annabi Musa shine wannan annabi mai kifi wa dhannuni idhaba mughadiban fa dhanna an lan naqdir alayhi fa nada fi dhulumat kaga ya aikata abin da ba shine aka ce ya aikata ya tawazi ne mutane suka kiji sai ji tsoron kada abu halakar da su a hada da shi sai mazai fice bagarin kafin Allah ya bashi izini wannan a wurin annabi to ba abin da ya dace ba ke da ire-iren suna nan da yawa Allah ya ce fastaghfara rabbahu game da annabi Dawud da kenan ko da aka kawo mishi shari'a bai tsaya ya ji ba asi ba yace laqad zalamaka bi su'ali na'adatika ila ni'aji wa inna katiran min al-qurata'i la yubghi ba'dhum 'ala ba'd har zuwa da karshe sai Allah yake cewa fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa ana da ya gane cewa yayi kuskure cewa ya kamata da ya ji ta bakin na farko ya ji ta bakin wanda ake kara bai aikata haka ba sai ya mazai fadi ya sujuda ya nemi gafara Allah amma Allah baya tabbatar da su akan zulubi irin wannan dan kankani da sun yi Allah zai dawo da su kan hanya wannan ba na ƙasa bace gare su ba na ƙasa bace tabbatar da Allah yana ba su inaya ne da ri'aya sannan suna iya aikata abin da yake shine khilaful aula ba shi ya dace ba shine kamar na annabi Musa din nan kamar na annabi Yunus shi ma ya aikata abinda a matakin shi na annabta ba shi ya dace sannan kuma annabawa na iya kuskure game da tunanin sa akan duniya wato su yi wani yanke wani hukunci akan rayuwar duniya daga baya sai su gane ba haka bane kamar da yake a cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa antum a'lamu bi umuri dunyaku da yace a dena ma dabino kiriri aka dena sai wannan shekara dabino bai haihu daga baya suka ce to kaji to kuma ku ci gaba da yi kun fi kowa sanin abin da kuke game da rayuwa kamar yadda game da wajen yaki za a zo annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ai sansani a waje kaza wasu cikin sahabbai su nemi jin ta bakin shi shin Allah ne ya ce ko ra'ayin ka ne ya ce ra'ayina ne suka ce to muna ganin in dai saboda dabarar yaki ne ba haka ya kamata ba sai kuma annabi ya karba daga gare su wannan ma duka dan a nuna wa shugabanni da manya cewa na ƙasa da suna iya fahimta abin da ba su fahimta ba wannan ke karkashin wannan malamai suna kawo wata kaida da ake cewa hasanatul abrari sayyi'atul indal muqarrabi wai aikin kirki da al'abrar suke mutanen kirki suke yi ba yana iya zama ma kamar zunubi ne a wajen makusanta Allah wannan maganar ba hadisi bace magana ce ta wani babban sufi da ake cewa Junayd kuma kamar Ibn Taymiyyah yake cewa tana iya daukan wajibul sawab tana iya daukan kuma wajibul khata'i tana iya zama kalma ce mai kyau idan aka fuskantar da ma'anarta zuwa ga abu mai kyau tana iya zama kuma mummuna idan aka fuskanta zuwa ga abin da yake mummuna kamar yadda galibin sufaye suke karkatar da ita zuwa ga ma'ana mummuna shi ko Bakar Abu Zaid a cikin tafin sa mu'jamu manahil alfar ya lissafa ma wannan lafazin daga cikin ababen kyama wajen fadin su da yake zaka ga ana yawan fadin wannan lafazi idan an zo taujihin irin wannan masail din cewa su annabawa ne yanzu wannan abin da suka yi idan da wani ne ba su ba yayi to abin kirki mutumin da yayi wa'azi aka kiji yayi mazai baggarin ka halakar da shi da su ya iya abin da zai iya mutumin da yayi sauri ya tare wani dan ka azalunce shi kamar da annabi Musa yayi abin kirki sai amma su abun annabawa sai a ce to ba abin da ya dace su bikin da ya kamata su jira umarnin Allah wannan da ya kamata malamai suke tattaunawa game da wannan wannan fa'ida ta farko kenan fa'ida ta biyu ita ce fa'ida ta game da mubadara ila tauba saurin ka tuba zuwa ga Allah wal ikrar bil dhanb da kuma cewa da zaran kai zulubi to yin marmaza ya kai musulmi ka furta cewa kai zulubi a gaban ubangijinka sannan kuma ka nemi tubar sa kamar da Adam Musa yayi kamar da kuma kafin shi annabi Adam alaihi salam yayi da Allah yake bada labari qala rabbana inna zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin a cikin suratul a'raf shi da Hawwa alaihi salam suka ce Allah ubangijinmu babu shakka mun cutar da kanmu inda kun baka mana gafara ya Allah ka mana rahama ba babu shakka za mu kasance daga cikin ma'asaranta haka wannan abin da muke ishara yanzu na annabi Yunus ya Allah yake cewa dhunnuni idhabu mughadiban fa dhanna allan naqdir alayhi fanada fi dhulumati allahi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin annabi yana cewa wannan ta daga cikin addu'o'i masu karfi sosai addu'ar dhunnun la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin Allah tsarki ya tabbata a gare ka babu abun bauta bisa gaskiyar cancanta sai kai lalle ni na kasance daga cikin masu tutar da kansu gasunan da yawa ire-iren waɗannan misalan a cikin alqur'ani muka koma cikin hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zamu ga hadisin bukhari da muslim wanda sayyidina abubakarin ya roki manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa ya rasulullah ka koya mana addu'ar da zan dinga yi a cikin sallata sai annabi ya ce mishi in ka zo yin addu'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ka dinga cewa allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathiran wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim ka dinga cewa ya Allah ni na cuci kai na cuta mai yawa duba ka gaban girman nagarta sai na ba amma manzo Allah ya ce mishi ka dinga yin wannan da inni zalamtu nafsi zulman kathira da wani ne yanzu ya ji gun wani malami ya ce ya bashi addu'a in ya bashi wannan zai ce haba Allah ta malami ka dauke ni ka dauke ni mutum banza ne zaka ce in dinga shara cuci kai na kuma da cuta kanmu muke yi aba bai da muke cuta da kanmu muke dan haka in ya zama sayyidina Abubakar za a bashi wannan addu'a wannan annabi yake cewa za a saka imanin mutane a ma'auni guda a sa nashi a ma'auni din sai ya rinjaye su amma annabi yake ga dinga cewa inni zalamtu nafsi zulman kathiran wa la yaghfiru dhunuba illa anta to me kamata wani a cikin mai saka ci da wannan addu'a kullun ka dinga yin ta Abu Huraira shi ma ya rawaito riwaya fatankucin wannan wata cikin musnad Imam Ahmad ibn Hanbal isa yi tabbatacce yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna awqafa du'ain yaqulu an yaqula ar-rajul inna awqafa du'ain an yaqula ar-rajul yace addu'a mafi gamdakatar addu'a mafi samar da muwafaqa awfaq shiga na af'ala na muwafaqa yace addu'a mafi samarwa da mutum gamdakatar an yaqula ar-rajul mutum yace allahumma anta rabbi wa ana abduka zalamtu nafsi wa atarabtu bi dhanbi ya rabbi faghfir li dhanbi innaka anta rabbi innahu la yaghfiru dhunuba illa anta nabi yace mutum yace allah ya ubangiji na ni bawon ka ne kai allah ne mahalicci na ya allah na cuci kaina ya allah ina ikirafi da zunubi na ya allah ubangiji ka gafarta mushi ya allah babu wanda ke gafarta zunubai shi kai Nabi ya ce wani yace addu'a mafi dacewar mutum ya dinga yi za ka kar mu dinga wasa da waɗannan addu'o'i jama duka wannan muna magana ne akan inda Annabi Musa yake cewa zalamtu nafsi qala rabbi inni zalamtu nafsi na cuci kaina wato itirabi da zunubi abu na gaba game da waɗannan ayoyi shine mun ji Annabi Musa ya sha alwashi ya ce ba zai ƙara taimakon azzalimi zai ƙara taimakon wani azzalimi to malamai suna da maganganu masu yawa game da hukuncin taimakon azzalimai za a yi tunawar nan mun yi ishara zuwa ga wata magana na ce mun ga wannan gabar insha Allah za mu taɓa magana da yace falan akuna zahiran lil mujrim Allah madaukakin sarki dai ya haramta zalunci ya kuma haramta shi ga kansa yace ya ibadi inni حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا الله نا الله يتي يا كوباينا نا سانيا زالنشي يا زمانا حنا كاينا شنو معنى حرمت اي منعت نفسي نا حنا كاينا كما نا سانيا شي ا زكانكانون كو ابون حنا kada wanda ya cuci wani cutarwa a zini cutarwa a dukiya cutarwa a mutunci cutarwa a wajen aje haƙi da ba inda ba shi ya dace Allah yana cewa a cikin suratul Hud wala tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakumun nar kar ku karkata zuwa ga azzalimai mugaye macuta idan kun yi haka to wuta za ta same ku mun ji kuma a baya inda Allah madauke sarki yake cewa inna fir'auna wa hamana wa junudahuma kanu khati'in kaga an musu kudin goro da Fir'auna da Hamana sune asalin azaluman suke ba da umarni shi Fir'auna shine shugaba Hamana shine babban sakataren shi ko ministan shi su kuma sauran masu fushi da fushin su cikin masu kayan sarki da masu fararen kaya dukkanin su Allah yace dukkanin su kanu khatiina dukkan su masu zunubi ne saboda mene saboda shi Fir'auna da Hamana azzalimai ne su kuma waɗannan masu taimakon azzalimai ne da haka malamai suke magana akan a'wanu zalama hukuncin masu taimakon azzalimai zamu ji a can gaba ma a wannan sura zamu ji fadar Allah wastakbara huwa wajnuduhu fil ardi bighayri alhaqqi wa dhannu annahum ilayna la yurja'un su ma nan zamu ji inda Allah yake cewa fa akhaznahu wajnuduhu fanabadnahum fil yam fanzur kayfa kana aqibatu dhalimi kaji da shi da sojojin nasu duka Allah ya musu hukunci da fa akhaznahu wajnuduhu fanabadnahum fil yam muka yi watsi da su a cikin wannan ruwa Allah ya ce ku ruwa ku ga karshen azzalimai dukkanin su aka kira su azzalimai da shi Fir'auna da Hamana da sauran mutane waɗannan ayoyi suna nuna mana zuwa ga cewa azzalimi wanda yake shine shugaba ko mai fada a ji wanda ke zalunci hukuncin shi bai bambanta ba da hukuncin mataimakansa a wurin Allah a wurin shari'a duka hukuncin su daya kisa ma da wanda ya kisa da wanda ya tare mishi hanya ka a ganshi dan da yake kisa idan an zo kisasi duka hukuncin su daya da barawo da ya shiga gida ya hauka tanga ya shiga shi ne yayin aikin kwaso kai mutane da wanda ke tsaya a lungu yana nuna yana duba mai ka a zo a ganshi duka hukuncin su daya shara kaga ai shi wannan bai mubasharanci sata ba ko mun gane shi kawai yana kan lungu ne da waya yana nan yana dubawa da zaran ya gane ce ga masu gidan nan shi kuma ce kuya to da za a kama su duka hukuncin su barayi ba za a ce ɗaya barawo ɗaya mai duba barawo hanya ba duka hukuncin su barayi za ka jama'a a cikin hadisin muslim annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la'ana rasulullah afwan jabir yake cewa la'ana rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa shahidai wa qala hum sawa cha nabi ya tsire mai cin riba ya tsine wa wanda ya bayar da wanda aka ba akilahu wanda aka ba wa mukilahu da wanda ya bayar aka ci nabi yace aka ce nabi yace wa katibahu da sakataren da ke rubutun yarjejeniyar riba wanda shine zai rubuta cewa wani ya ba wani bashin kaza in za a dawo za a kara percentage kaza wa shahidai annabi ya ce da waɗanda aka ba shaida akan bashin da aka ci da riba sahabin ya ce annabi ya ce hum sawabu dukkan su daya da wanda ya ci riba da wanda aka ba da wanda ya bayar da waɗanda suka shaida haka da wajen da annabi ya la'anci wato auren kisan wuta ya la'anci duk wanda yake ci annabi ya la'anci mutumin da ya auri wata mata dan ya halasta wa namiji ita da mata da ta yadda aka aure ta dan haka da mijinta da aka share wata da shi mijinta na farko cewa za a aure ta a halasta mai ita da limamin da ya daura da shedin da wanda ya raba minci da wanda ya san kira ku daura wa dukkan su daya sai dai wanda bai sani ba kawai ya zama shi kwadayi da ya kawo shi na walima kawai amma inda ya sani to har da shi yana cikin cinan saboda mene saboda duk sun yi tarayya akan mene akan zalunci Allah yana cewa cikin suratul maida wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal udwa ku taimaki junanku akan aikin kirki da tsoron Allah kada ku taimaki juna akan sabo da zalunci da haka jama'a taimakon azzalimai da kowace siga haramun za mu zo mu fita wasu malamai akan me ake nufi da haka amma wasu malaman musulunci suna kawo itirazi cewa ai ga annabi yusufa alaihi salam yayi aiki a gwamnati ta azzalimi wannan sarki azizu misra ba a ce musulmi bane ba a ce wali bane yana cikin sarakuna ga magana ne kawai kuma gashi ya ce musu ij'alni ala khaza'in al-ard inni hafizun alim a cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa rahimallahu akhi yusuf Allah ya gafarta wa dan uwa na yusuf da yayi shiru bai roki wannan mukamin ba da ranan za a nada shi amma da ya roka ba a nada shi ba sai da aka shekara sai da sarki ce to shikenan zan yi tunani sai da aka shekara sannan aka bashi wannan mukam to me yasa annabi yusufa ya anshi mukami a gwamnatin azzalimai misali in za a fasara da hausa ko sai gwamnatin azzalimai ce duk wanda yake so ya anshi wani mukami a wata gwamnati ko a wani office na zalunci irin wannan hukunci yake kawai cewa ai annabi yusufa ma ya aiki da gwamnatin zalunci a kasar misra wani lokaci can baya lokacin da turawa mulkin mallakan faransa suke musu mulkin mallaka da aka ba wasu malamai da wasu manya mukamai suka karba da wannan suka kafa hujja cewa ya annabi yusufa annan kasar misra yayi wannan aiki da kuma za su karba ba komai to wannan shubha ce idan ka koma da tafa al-imam al-qurtubi abu abdullah tafsirin sa yayi magana akan wannan yake cewa wasu malamai suna cewa wannan ayar ta halastawa mutumin kirki yayi ma mutumin banza ko shugaba azzalimi aiki yace amma da sharadin shi wanda zai aikin ya sani cewa aikin da zai yi wanda za a sakin mishi hannu ne an ba shi dama ya aike shi bisa doka babu interferance da wannan shugaban babu san zuciyar wannan shugaban kamar ce an baka alƙali kaga bisa kaida alƙali yana da yanci ya hukunta abinda ya tabbata a doka koda ba zai yi wa executive dani ba koda ya kai wa zai kwace kujerarsu ne ko kujerar wanansu ko ya kulle ɗaya daga cikinsu ko alƙali a bisa doka on paper yana da wannan yanci to idan irin wannan ne babu laifi kana yi zaka yin alƙalanci a ko gwamnati da ake ganinta a zalima amma kai zaka yi aiki da dokokin da aka gindaya ne wajen alƙalanci ko a baka commissioner yan sanda ko a baka vice chancellor a wata jami'a ko a baka shugaban wani asibiti duk zaka yi rikewa matukar waɗannan shugaban da suka baka koda ana musu kallon azzalimai amma ba za su sa maka hannu a cikin gudanarwarka ba kana da wani executive power within abinda doka ta baka nazartar da hukunce-hukuncen da ta shafi wannan ma'aikatar to irin wannan dan kayi aiki irin wannan to babu laifi ina fata mun gane wannan irin wannan yace malami sun ce babu laifi ana iya yi yace wa amma idza kana amaluhu bihasabi ikhtiyari al-fajir wa shahwatihi wa fujurihi fala yajuzu zalika amma idan aikin da zaka yi zaka dinga goyen bayan son zuciyarsa ne da fajircinsa da zalincinsa to wannan bai halasta kamar baka wani PA ko a baka a ce kai ne PA farfaganda dan makariya ko zaka dinga yi ko ko a ce kai ne mai magana da yawun shi ko duk wani mukami da zai halasta maka ka goyi bayan zalunci to wannan baya halasta sam bai halasta wasu malamai ko suka ce inna hadha li yusufa khassa wannan yake banci yusuf bane amma a wannan zamanin da muke rayuwa tun zamanin qurtubi kenan yace to wannan a wannan zamanin baya halasta ai haka bayan imamul qurtubi akwai al imamul mawardi a littafin shi al ahkamus sultaniya ya tattauna akan wannan mas'ala dalla dalla haka shehul islam ibn taymiya a cikin kitabul iman shi ma ya tattauna akai muna so na mana wani karin haske game da wasu ababe na fatawoyi na malamai da suke da alaka da wannan kamar haka na farko al-imamu abd ibn humayd ya fitar da wani labari a cikin littafinsa a cikin musnadinsa cewa abdurrahman ibn muslim wani gwamna ne cikin gwamnoni sai ya aika wa ga abdahak ibn muzahim wani malami ne cikin malamai sai ya aika mashi da bi ata'i ahli bukhari malamin ya zo na abu bukhari ganin imamu bukhari ko malami ne da yake da mutunci a cikin mutane ana ganin girman sa ana ganin darajarsa sai aka aika mashi da sakon kuɗaɗe da ake rabawa malamai da talakawa da tsofaffi da marayu wato duk dai abin da gwamnati take bayarwa na stipends ko allowance ko albashi ko scholarship na duka garin sai aka tattara aka turo mashi da bocha cewa an ɗauke shi yanzu shi ne wanda zai dinga rabawa mutanen garin nan duka wannan kuɗi aka kawo mashi sai rubuta sako ya ce a aikawa da sarki don Allah shi dai a yi mai haƙuri ba zai iya ba sarki ya ce a'a mun amince da kai ne muna ganin nagartarka ne ya sa muka ce kai wannan aka ce fa ma zala yasta'ifuhu hatta ufiya bai gushe ba yana ta aikawa da sako yana zuwa da kanshi ko ya aiki wasu masu alfarma sai su roƙa mashi alfarma har sai da aka ce to an haƙura ya je an janye appointment kaga aka samu yanzu abin da muke yanzu zaka ta aikawa ne da masu alfarma da duk wanda ka san zai iya maka wasita dan a baka wani mukami yanzu biya ma ake sai yake duk wanda kaga ba shi wani mukami mai romo da ka bincika sai ka ji an ce miliyan 400 biliyan 1 miliyan 800 ya biya ko wanda suke da interest suka biya sannan aka ba shi wannan mukamin na DG na ko CMG ko vice chancellor ballantana minister ballantana irin wanda suke rike da irin ma'aikatan nan a Abuja haka ake yin wannan abu yanzu shi kuma ya ta neman alfarma ne don Allah a san yanda za a yi a janye mishi wannan mukamin baya su sai dalibai suka ce mishi Allah ga fata mallam wai me yasa ka nace sai an raba ka da wannan mukamin yace sai ce musu fa inni uhibbu alla u'ina dhalamata ala shay'in min amri yace ni ina kaunar ne ya kasance iya rayuwata ban taba taimakon wani azzalimi akan wani abu ba ko mene ce shi yasa kawai bari ina tsoron ko zan ci kudi ba ko zan yi barna amma kan kai ya zama yanzu azzalimai suna zaune suna zaluncin su kuma suna lissafa na a cikin ma'aikatansu saboda samun irin shi yana cikin ma'aikatansu zai sa wasu dauka a ashe ba cuta suke ba ashe mutanen kirki ne ga irin mutanen da suke baiwa mukami nan ko sun dauko wani abu sun mika mai ya mika mutane an cinye sauran yace fa inni la uhibbu an tu'ina zalamata ala shay'in min amri yace sam ba na so in taimake su haka nan aka zo gun aba ibnu rabah limamu aba shi malami ne cikin tabi'ai sai wani goyi mai tambaya ya ce alagaba ta malam inna li akhan ya'malu fi diwa ina da wani dan uwa yana aiki a wata ministry wa shughuluhu aikinsa primary assignment dinsa hisabu ma yadkhulu wa ma yakhruj kuma a ce accountant ne kenan ko da abin da ya shigo ya rubuta da abin da aka shi ya rubuta wataƙila shine director finance and supply misali ko na makamta yace aikin shi kenan baya cin wani abu na rashawa bai cin haram ba da shi ake sata dukiyar gwamnati ba da shi ake koyar ba shi dai kawai accountant ne a ma'aikata walahu iyalun kuma algama ta malam dan wannan nawa yana da iyali law taraka zalika al'amala in nace ba aikin nan lahtaja to zai shiga cikin bukata wa adana kuma halama bashi ya karya shi sai malamin ya tambaya ya ce famanir ra'asu wane ne ogan shi karkashin wa yake aiki sai yace sai aka ce Khalid ibn Abdullah al-Qasri yace ai ogan sa wani mutum ne da yake ce ma Khalid ibn Abdullah al-Qasri wannan wani azzalimi ne cikin gwamnoni ya daga cikin mutanen da ake tuhuma da jinin sayyidina Hassan Hussein dan Ali dan Abi Talib nasibi ne mabiyin gwamnatin Banu Umayya kuma ana tuhuma shi da zalunci yadda ka san Hajjaj haka yake kusan zubin sa daya ana fadan haka sai Alawu yace ina awa ma qara'ata ma qala al-Abdus Salih kai baka karanta abinda Annabi Musa bawan Allah na kirki yake cewa rabbi bima an amta alayya falan akuna bahira lil mujrim shi ina ana aikin da yake ai ba aikin azziki bane batun cewa zai shiga bashi zai shiga cikin bukata duk wannan wani uzuri da kake kawo kawai dan ka sa in ji tausayi azan mutane za su fatawa za su gyara labarin saboda ya zama malamin ya bada fatawa za su yi sabbin interest din su yace ai wannan bai halasta mishi aiki karkashin azzalimai ba ranna mun yi ishara zuwa ga fatawar al-Imam Ahmad ibn Hanbal barin karanta mana ita insha Allah daga littafin Sayyidul Khatib na al-Imam Abdurrahman ibn al-Jawzi ya ruwaito ta haka ne ibn Taymiyyah ma ya kawo ta wancan littafin nashi mai suna Kitabul Iman hakanan an samo irinta daga Abdullahi dan Mubarak kamar yadda ke cikin tafin Qautul Qulub cewa Ibn Jawzi yake cewa wato yace qala sajjanu li Ahmad al-Imam Ahmad ibn Hanbal yana gidan yari inda ake dukan su dinnan inda ake zaluntar su inda ake bayan an kama shi sai daya daga cikin ma'aikata gidan yari sai yace masa hal ana min awani zalama Allah shi gata malam kana ganin ni din nan gan direba ni ma ina cikin mataimakan azzaliman nan fa kala la yace baka ciki baka cikin mataimakan su bal anta min anfusihim a kai ma daya daga cikin azalmai ai ka fi karfin mataimaka yace a haba algata mala yace kware kuwa yace a awanu zalama masu taimakon azalmai man ya akudu sha'arak wanzamunka shi ne mai taimakon azalmai da yake maka aski bayan san kai mugu ne mashici waye gusul thawbak da mai maka wanki waye ba khuda amaka da mai dafa maka abinci yace waye biku au yashtari minka da customer da ke siya ko ya sayar a wurinka wannan su yake nufi da awanu zalama ba kai ba kai ka wuce nan kai ɗaya ne daga cikin azalmai zaka jama yana da hadari irin wannan rayuwar da muke ganin ma zalunci alfarma ce zama da azzalimai samun wuri ne ana mutane murna ana taya su murna ana hada musu walima saboda sun samu shiga a cikin harkar zalunci saboda sun samu gindin zama a inda kowa ya san zalunci da su kaji ba ma wai kai da kake kewayawa tare da su ba hatta waɗanda suke yin sana'a suke cin abinci a ƙasar su suna iya zama cikin mataimaka azzalimai a wata riwaya sai aka ce Muhammad dan Hanbali to me yasa ka zuba waɗannan a ciki yace saboda inda waɗannan ba sa taimakon su ba za su zalunci ba da a ce yanzu wani azzalimi zai rasa a garin nan ya rasa wanda zai wanke mai kaya ya rasa wanda zai siya abin shi ko ya sayar duk shagon askin da ya je a ce abin ba zan ma aski dai ba a bukatar sai an ga mai cewa ba a kaunar shi a cikin al'umma wannan kai ya ishe shi damuwa dole ya tsaya ya sake lissafin me ya kamata kamar ku duwa gani da wani kamar misali mu da muke rayuwa a zamanin da ake siyasar demokradiya ina ga ya kamata mu kowa fahimta wannan mafi yawan azzaluman da muke kuka suna tutar da mu muke taimakon su abin tutar da mu da su mu din ne dai muke taimakon su mu muke zuga su mu muke satar musu akwati muke jama musu qura'a mu muke ansan kudin su mu je ba musu qura'a ta ƙarya idan za a ƙara wata lamba ne mu ne dai tsakanin presiding officer da collation officer da returning officer da ƴan sanda da kowa mu ne muke taimakon su su ba sa zuwa wanda yake wannan zalunci idan sun hau mukaman mu ne muke cigaba taimakon su ba ya kasance ke office ƴan jaridar za su dinga yin ƙarya su mai da ƙarya gaskiya su mai da gaskiya ƙarya jami'an tsaro za su ba su tsaro ma'aikatan hukumomin kula da tattalin arziki wanda za su yi a vetting musu dukiyar ƙasa waɗanda aka tura da sunan wakilai wanda ya kamata su yi checkmating ayyukan waɗannan mutane ba su suke taimakon su to da haka dukkan mu fanahu shuraka a fil ithm dukkan tarayya muke akan zargi mu daina zargin su mu zargi kanmu kowa ya duba ya ga ta ina kake taimakawa azzali kai aka kawo kuɗi cikin dare wanda da safe su aka da su aka sai ƙura'a ko kuma kai ne ma'aikacin zaben da ku ne kuka dangwala ƙura'a ko kuma kai ne ɗan jarida da za a baka kuɗi ka shiga rediyo ka faɗi ƙarya da gaskiya ko ka rubuta ƙarya da gaskiya ko kuma kai ne lauya wanda duk laifin da suka yi kai za ka je kotu ka kare su duka waɗannan sunan mu mene a awanu zalama duka mu mataimakan azzalimai ne da ba yadda Ahmad dan Hanbali ya faɗa bal nahnu min anfusihim muma azalmai dama karatu game da watan taimakon azalmai da hukuncin shi karatu ne na san mai daci kware da ci kuma na san zai daki zuciyar mu saboda galibin mu dukkanin mu wai a guilty muna da irin waɗannan laifuffuka kowa inda yake ya tara wani zalunci yana yi kuma bai so ya daina wannan zaluncin amma kuma yana so wani ya daina ma'ana mutumin da yake shugaban student union da aka hada mai miliyan biyu ta department kafin semester aka neme ta aka rasa wannan ta ina ya samu justification zai zagi gwamna ko shugaban kasa ko ɗan siyasa kai ma kuɗi ne aka hada maka na al'umma ka ci mutumin da aka bashi shugaban jami'an 'yan sanda ko jami'an tara motoci ko makamantansu idan bai da aiki sai cin hanci da rashawa sai juya gaskiya shi ma zalimi ne kamar na sama mutumin da aka bashi karantarwa a university ko FCE yake an san kuɗin yara ko ya dinga abin da ake ce ma sex for marks wato sai yayi fasikanci da yayin mutane sannan zai ba su zanci shi wannan zalimi ne mutumin da yake kasuwa yake tauye mudu ko yake zalunta mutane da kowanne nau'i na kasuwanci shi ba zalimi kallin safa dai haka 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 har ka shigo cikin masallatanmu da malamai da limamai da alrammomi da duk wani wanda ya san yana yin wani zalunci to ya san shi ma wato ɗaya ne daga cikin wanda suka taimaka wajen lalata wannan al'umma kuma kafin ya aibata wanda zalunci ya fara aibata kanshi malaman primary ana tausayin su cewa ba su da albashi mai yawa amma za ka ba su zuwa aiki su ma sun san aikin ba sa karantar da yara abin da aka sai su karanta sai dai su je kawai su zauna suna fira suna lissafin adashi suna sayar da yara ɗan tamatsitsi da alewa su ba su shiga aji ba za ka su ma azzalimai ne zalunci su bai gaza zaluncin kwamishinan ilimin ko es ko waye ba sau da ka jama'a kowa ya shiga taitayin shi kowa ya tsaya ya ga wani zalunci yake yi sai ya tuba ya gyara to sannan ne al'umma za ta gyara amma irin wannan irkaniyar da muke kawai muna kallon na sama ai su ne kawai macuta su ne mamugunta ta yi su ɗin ma ba su ma kai muguntan ba a cikinsu ma ko mutanen kirki ta yi kuma a zaluman ne amma fa zaluncin wani bai halasta ma kai kai ba bai ba ka damar ka ce ai tun da ana yin zalunci bari kai ma kai zan zama ku duba ku yadda misali abubuwa da dama waɗanda ɓarna ne an san ɓarna ne amma sun waye gari sun zama norm har ma wanda yake suka su shi ake ganin shi mabarraci inda ka dauki abu ɗaya kawai satan jaraba zaluncin da yake da sunan malpractice a jarabawa yin irin national examinations irin da yake waye ina jin jam ce kawai ba a samu wannan dama a yi abin da aka dama su ne kawai suke tattarewa irin neko waye naptic mbis irin satan da ake a jami'o'i fcs da sauransu irin wani satan da yake jama'a kuna ganin Allah sai kyale mai ta wannan zaluncin duk mu hada kai iyaye su suke zuwa su ma ƴaƴansu register a miracle centers kuma su waye suke manajin centers din sune principal da exam officer wato custodian da aka aje su na quality control din su ne a zaluman ku su ne za ba kwalifi a sa bayar nan jarabawai in a department ne ko a faculty ko a wani college sai kaga exam officer su ne kuma suke zalunci shi za ga shi nan kowane sector mutane sun yawa waɗanda ba su san abin da suke facts sun yawa a cikin malamai a cikin likitoci a cikin injiniyoyi a cikin lauyoyi babu wani sector na rayuwarmu sai ka samu cewa yana cike da mutanen da ba su cancanta su yi wannan aikin saboda ba su bi hanyar da ya kamata wajen a yi assessment ɗin ilimin su samu wani takardar duka kuma daga baya dukan mu a matsayin mu na al'umma duka muna paying price duka muna biyan wannan farashin kai malamin secondary da kai bari ana sata ansa a makarantar ka yaran na aka ce sun ci suka tafi a haka wani ya zama likita wani ya zama pharmacist wani ya zama kaza wani ya zama kaza su za su dawo kuma su za su duba iyalanka su ne malaman ƴaƴanka su ne masu kula da duk al'amarin da ya shafi rayuwarka za ka tana za a kai matarka asibiti cikin likitocin da za su duba ta akwai wani wanda bai iya ba me yasa bai iya ba saboda kai ka ba da dama ya sa ta jarabawa ya tsallaka za ka sai je ya kashe ta eh ka biya farashin abin da kai shi ne ga shi duk abubuwa suka rikirkice mana gabaki daya ko mutane ba su san ana faɗa irin wannan gaskiya ba su saboda kowa da an faɗa zai tuna cewa shi ma yana da hannu a haka yau shi za a ce iyaye suke zuwa makarantu suna biyan kuɗin rashawa don a bayansu a kreditara jama'a wani irin wani me muke nuna ma wannan yayin namu su kai da kake wannan abu yanzu da kake ɗan boko kai ba za ka zama ɗan boko ba wataƙila ma da kai yi GC kredit uku ka ci da ƙyar kai kas kai waye har ka tsallaka kai digiri yanzu kuma kai ka biya kuɗi wa ɗanka sata an sa ya ci jarabawa to shi ɗan naka yanzu ran da ya girma shi kuma ya zai waɗansu kenan in ya zama kai da kaci naka na ƙarfinka ka lalace kana neman wa ɗanka na ƙarya to shi da ya samu da na ƙarya bayan shekara 30 nan gaba shi kuma ya zai waɗansu kenan Allah kai sa abin da zai faru haka zama mu ji tsoron Allah mu guje wa zalunci irin wannan da muke mu sai da cewa ƙasar mu ba za ta gyaru ba sai in duk mun gyaru in za a canza shugabanni sau 100 ƙasa ba ta gyaru ba mu daina abin da muke in za mu canza gwamnati su ko nawa ne amma kowa ya ci gaba da abin da ya saba na zalunci to ba babu inda za mu ci haka za mu ta shan wannan wahala sai dai mu ta korafi mu ta surutu na banza kuma a ci gaba da yin abin da aka saba ubangiji Allah ya tsare mu Allah kuma ya gafarta mana Allah ya sa kuma tsaya akan gaskiya ajiya akwai sako da aka bayar na addu'a kuma wani ma ya saki mun message shi ma yana barin addu'a wanda shafi irin wannan abin da aka ambata ajiya na halin wato karancin tsaro da muke fama da shi wanda shi ma duk sakamakon irin wannan barna da muke buga ubangiji Allah wanda ke sarki ya kawo mana nagarta da zaman lafiya kasan mu Allah mana tawassuli da azumin mu da muke yi da ibadojin mu da karatun alquran mu ya Allah ka gafarta mana zunuban mu Allah ka rangwanta mana wannan kasa ta mu ya Allah ka kawo mana ci gaba mai amfani ababen da suka zama mana fitina da jarabawa ya Allah mun tuba ka yafe mana Allah ka gafarta mana Allah kuma ka kawo mana abu mafi kyau ka canza mana wannan hali zuwa hali mafi kyau ya Allah shugabannin mu ka riko da hannunsu zuwa ga abin da kake so wanda kai da shi ya Allah talakawa mu ka gyara tunaninsu da zukatansu da ayyukansu zuwa mutanen kirki اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتنا بأبصارنا وأسمائنا ما بقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا الى النار مصيرنا وصلى الله وسلم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمه الله.